sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 14 ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa a jiya Talata, kasar Argentina ta yi waje da kasar Croatia a gasar kofin cin duniya ta bana da ake bugawa a kasar Qatar. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon ya mace na Aisha Ma'azu, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan, ga Baba Yakub Makeri da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakub Makeri. Rahotannin karancin abinci da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar a jiya Talata akan Somalia ya nuna an dan samu raguwar yunwa a kasar dangane da matakin martani da kungiyoyin jin kai da na yankin suka kai. Duk da cewa ba ayyana barkewar yunwa a hukumance a Somalia ba, Majalisar Dinkin Duniya ta ce har yanzu kasar tana kan hadari. Mai magana da yawun ofishin shirya ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya, James Lackey, ya ce ba a magance ainihin matsalar da ake fama da ita ba. Ya yi gargaɗi cewa har yau yunwa na kasancewa da zama babbar barazana. Mutane da ake zaton ka iya fuskantar yunwa za su karu ainun daga 214,000 zuwa 727,000. Kirk ya ce da wuya lamarin ya ƙara rancabewa, amma idan taimako bai karu ba, ya ce ana sa ran ganin barkewar yunwa tsakanin watannin Afrilu da watan Yuni na shekarar 2023 a kudancin Somalia. Ya ce taimako a fannonin kiwon lafiya da ruwa da tsafta da gyara muhalli suna da matukar muhimmanci. A jiya Talata, masu shigar da kara a Amurka sun sanar da tuhume-tuhume akan wasu 'yan kasar Rasha biyar da Amurkawa biyu da ake zargi da gudanar da wata hanyar sadarwa don samun wasu muhimman fasahohi da harsashai na Amurka ga sojojin Rasha. Ana zargin wannan hanyar sadarwa da ake kira sarniya da sayi da kuma aika kayan fasahohin soja na miliyoyin dala daga Amurka zuwa Rasha tun akalla shekarar 2017, a cewar wata takarda mai shafi 16 da ke zarginsu da aikata laifi wanda aka bayyana a jiya Talata. Wasu kamfanoni biyu da ke zaune a Moscow ne suke gudanar da hanyar sadarwan a karkashin umarnin hukumar tattara bayanan sirrin kasar. Kamfanonin su ne Sarniya Engineering da Sartal LLC. Ma'aikatar Bitar Malin Amurka da harkokin kasuwanci ta dora takunkumi akan kamfanonin guda biyu bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Wasu manyan jami'ai a ma'aikatar shari'a da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ne suka sanar da tuhume-tuhumen. A hali da ake ci kuma, Amurka tana shirin aika wasu makaman tsaron sararin sama ga ƙasar Ukraine domin karkabo makamai masu linzami da Rasha ke harbawa, wata shawarar da za a iya sanar da ita wannan mako, a cewar wani babban jami'in Amurka da wani jami'i na biyu suna faɗa wa muryar Amurka a jiya Talata. Jami'an biyu sun nemi a saka sunansu saboda ba a riga an sanar da shawaran a hukumance ba. An dai fara ba da rahoton wannan shawara ce a CNN. Ukraine ta nemi gudunmuwan makaman tsari sararin sama daga kawayenta na yamma, ciki har da samfurin petrol da Amurka ta kera, yayin da Rasha take kai hare-hare na makamai masu linzami da kuma sabbin jirage mara matuka da ta sayi daga Iran, tana auna muhimman abubuwan more rayuwa na fararen hula, ciki har da katse wutar lantarki da ake bukata domin samar da dumi ga dimbin jama'a yayin da ake kare shiga lokacin sanyi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ga kun muka muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. A jiya Talata, kasar Argentina ta yi nasara da ci 3-0 akan kasar Croatia a gasar cin kofin duniya ta bana da ke bugawa a kasar Qatar. Argentina ta zama kasa ta farko da ta fara kaiwa wasan karshe a gasar ta bana, da za ta haɗu da Faransa ko Maroko a wasan ƙarshe da za a buga a ranar Lahadi mai zuwa. A hirar shi da muryar Amurka, Awal Muhammad, mai sharhi kan harkokin ƙwallon ƙafa a Kumasi, ya ce kocin Argentina ya yi amfani da dabaru ne wajen yin nasara kan Croatia.
To ni dai za na ce maka kaman inda ni naga kaman yayi ya faru shi ya faru amma ni dai na ce maka ban hankali na bai zo kan kaman Argentina za su yi su zura kwallo uku ba da Croatia ta yi ta zura kwallo ko guda ba wannan ne zan ce maka kaman ban duba naga kaman yayi faru ba amma abin da ni dai shirki kallon za ya faru ne Argentina za su kai final shine wannan wasa na karshe da za a je a buga
to amma wannan ya zo wa Croatia koma baya ta yi wannan rashin nasara wanda ana ganin kama a tarihi ba ta taba rashin nasara a wasan kofin cin duniya irin haka ba
eh to kaga yau dai na ce maka Bature ya ce tactically sun samu wani ababan su miji abin ga daidai yanda suka so ba domin wanda ya ga gasar da ake yi a Qatar Croatia za ka duba masu wasan su da ke gaba ba su da kwararru kaman za ka doke shi danganta da abin da ya faru wannan gasar da muka fito na Russia za ka zuwa domin wannan shi suna da Mandzukic suna da Antiremi amma wannan nan balle Andre Kramaric ba su da kwararru masu wasan da ke gaban nan za su iya su jiya ido kansu su ce su za su jura musu kwallo shi yasa komai suna kan wayan da ke sakiya ne shine Kovacic Marcelo Brozovic da Luka Modric to su kuma za ka duba in ka duba wasan da suka yi a wannan bana da suka gamu da Brazil zan ce maka sun yi wasa sosai amma yau nan yin Argentina nan tactical ta ce maka coachin su yanda ya ciccire yan wasan yayi kokari ya ga kaman abin ga planning ko plan da ya kawo kan game yayi magance wannan yan sakiyan yan Croatian to din kai ya kama garshe su maka magance yan Croatian kuma yau Lionel Messi yau ya sai kan kafa shi yau ya nuna kaman gaskiya shi gwarzo ne shi zarimi ne to abin da zan ce maka yayi ma Argentina magic kenan ya bar suka samu suka kai wannan wasa na karshe shine final a cikin wannan gasar na Qatar
wanda za a buga ranar Lahadi ko in Allah ya kai tsakanin ko kasar Faransa ko Morocco duk wanda ya lashe wasan da za su buga a yau Laraba kenan an jima so ya kake kallon wasan da za a buga tsakanin kasar Faransa da Morocco
to kasan Faransa in ka duba gasar da aka yi na Russia su suka duki to wanga zai zama na karshen da muka samu ne kaga kaman kasa guda ya je wasan karshe final kenan so biyu jere shine 94 da 98 tun lokacin nan ba mu samu wannan ba amma yanzu aka kaga kaman 2018 wannan gasar da aka yi Russia France ta ita ta yi nasara sannan kuma tana kan anya ta yi ta kai wasa na karshe amma ita da Morocco nan zan ce maka wasan da kaman abu daban ne bai Morocco dai bata taba kai irin wuri aka ba duk kasashen Africa ba wanda ya taba kai wuri aka wannan ne farko shi yasa ba wani tarihi da ke gwada kaman akwai wasan da wani dan Africa ko wani timin Africa ya kai wuri aka ya nuna wani abu ko ya taka rawa wurin gani to wannan ne farko amma abin da zan ce maka kaman shine kaga da yake yan France nan su irin da ake wurin gannan sun kama kaiwa wurin to wurin zan ce maka kaman sun doki experience su gwada ba Morocco amma in ka duba wayan da ke wasa ma Morocco balle in ka je shi wanda ke cikin golan su Yassine Bono wanda ke Sevilla kenan in ka duba kuma wayan da ke bayan nan Morocco sun taka rawan gani domin in ka duba kwallon da aka zura musu cikin wanga gasar dai kawai ne kuma wannan ma su suka ci gida ba wani ya ci su ba
na ce menene hasashen ka a wasan da za a buga tsakanin Faransa da Morocco
ni dai abin da nake tsammani ina kallon France za ta yi ta dami Morocco a wanga inda aka kai domin in ka duba irin wannan stage da aka kai nan Faransa ita ta taba kai wurin to ita ta masu wasan da suka san yanda ake wasa ta wurin da Morocco da yayi bata taba kai wuri haka ba amma Morocco ta taka rawan gani ta gwada kaman ita zari ma ne a cikin wanga wasan da aka je shi wanga gasar da ake yi Qatar 2022 abin da zai yi ma Morocco aiki ne shine wayan da ke bayan a cikin masu wasan su shine defense su da golan su ka san ka duba cikin wanga gasar su suka dau Morocco daga turanin da suka fara har inda suka kai ga naga kaman inda za su yi CSC nasara kan France
mai sharhi kan harkokin kwallon kafa Awal Muhammad kenan a hirar da ne da shi har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu ga Baba Yakubu dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawar gwamnati a Iran, ma'aikatan shari'ar kasar da jami'an tsaro suna ƙara matsin lamba ga lauyoyin da suka yi alƙawarin kare masu zanga-zangar. Tun lokacin da aka fara zanga-zangar a faɗin kasar Iran a cikin watan Satumba, 'yan raji sun ce an kama akalla lauyoyin kare haƙƙin ɗan adam 16 a faɗin kasar, ciki har da wasu guda 4 a lardin Azerbaijan da ke gabashin kasar. Majiyoyin yankin sun ce lauyoyin Turkawa na Azerbaijan suna ƙara fuskantar matsin lamba daga gwamnati saboda sukar hukumomi akan murƙushe masu zanga-zangar da kuma taimakawa masu zanga-zangar adawar gwamnati da aka kama su. Akwai zargin ana gudanar da binciken kokof akan rashin kungiyar lauyoyi na lardin Azerbaijan. Wata majiya a cikin kasar da ke da masaniya ga batun lauyoyin ta faɗa wa muryar Amurka cewa cikin 'yan kwanakin nan lauyoyi 4 da ke aiki a Tabriz, babbar cibiyar al'ummar Turkiyyar Azerbaijan da ke arewa maso yammacin Iran, an yanke musu hukuncin zaman gidan yari kana an haramta musu ficewa daga kasar. Majiyar da ta kiyarda ta yi magana a naɗi muryarta akan hukuncin saboda tsoron martani daga gwamnati. Ta ce gwamnati ta buɗe wasu takardu akan ladabtar da sama da lauyoyi 50 da ke ƙarƙashin ƙungiyar lauyoyin. A ƙarshe, 'yan sanda a Indiya sun ce suna shirin gurfanar da wani mutum da ya ƙirƙiri manhaja ya kafe hotuna da bayanan matan musulmi 80 yana gwanjinsu a yanar gizo. A ranar Lahadi ne dai 'yan sandan Delhi suka sanar da batun bayan da ƙaramin gwamnan Delhi Kumar Vyan Sekzan ya ba da izinin ci gaba da shari'a Amkrishwar Thakur mai shekaru 25 a kotu. Da shafinsa na Twitter, Thakur ya ƙirƙiri wata manhaja da kowa ke iya shiga da ya sa mata suna Sulit Deals, wanda ya ɗora ta a kan dandalin yanar gizo na GitHub a watan Yulin shekarar 2021. Inda yake sayarwa da kuma gwanjon matan musulmin. Kalmar suli a cikin yaren Hindi kalma ce ta wulakanci wanda ƙungiyoyin Hindi da dama suka yi amfani da ita a wasu lokuta don cin zarafin matan musulmi.
A gaida Baba Yakub Makeri ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watsa shirye-shirye ne akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To har ila yau shirin ciwon yammaci cikin wannan mako zai duba ne akan wasu daga cikin muhimman batutuwan da muka tattauna a cikin wannan shekara mai ban kwana. Kuma idan mai sauraro ya iya tunawa, a ranar 2 ga watan Fabrairun wannan shekara mai ban kwana ne a kala shirin ta karkata kan wasu dalilan da ke hana matan arewa samun ci gaba mai dorewa tare da malama Jamila Dawud yar asalin kasar Ghana da kuma Hajiya Hafiza Usman. To malama Jamila, anan kasar Ghana inda kike, kamar wasu dalilai suke janyo wa mata cikas wajen samun nasara a rayuwa?
Gaskiya abin takaici ne. mu buga misali da wani abun da ya kamata a ce shine silan ci gaban mace ko da yake ba kowa ba kuma ba ko ina ba wasu wurare da dama a ce mace da zaran ta yi aure karatunta ya tsaya in aiki take yi ko ya aikin yake halali ne ba haramci ciki a ce aikin ta dakatar ko ya al'umma za su ci amfani sa'annan a ce da zaran ta yi aure rayuwanta ta kare gaskiya ba addini ya koya mana wannan ba sa'annan in muka lura kamar yanda ake ce an kaga namiji da ya zama abin alfahari to akwai mace kusa da shi to haka zalika kuma in kaga mace ta ci gaba to maza ne suka mara mata baya saboda da wuya a ce mace ta ci gaba ba namijin da ya mara mata baya shi yasa ya kamata mu yi hakuri muna barin mata duk lokacin da babu haramci zamanin mu na yau an cika sharuɗa na shari'a ka barta ta yi karatunta ka barta ta yi karantarwanta ka barta ta yi sana'a matukan an kiyaye sharuɗan shari'a shi zai fiye mana alhairi
a ji Hafiza abubuwan da ke kawo mata ci gaya kin ga akwai mata masu san jikinsu kuma waɗannan matan mata ne da suke so a musu komai kuma kin ga a zamanin yanzu mazan yanzu ba haka suke ba abubuwan da ke kawo mana ci baya yana kawo damuwa da yawa sai ki gani ana neman a tuttushe miki hanya kusan wani lokaci mata ba su samu wannan matsayi da maza ke samu ko a gida ne a san su karatu da sauransu za a ce mace komin karatunta za ta kare a gidan miji so abubuwan nan ya sa mata sun koma baya da yawa amma a zamanin yanzu abin ya dan canza kuma so waɗannan abubuwan yana sa mata koma baya sosai
to malama Jamila gare ki akwai matan da suka yi zarra a fannonin rayuwa da suke burge ki
in muka dubi lamarin muhawara da kuma gwagwarmayar da mata ke yi na ganin cewa sun samu ci gaba cikin rayuwa ba karamin gwagwarmaya ake sha ba saboda hatta kasaken tetare ko mu ce da turawa da ake ganin an samu ci gaba muka zauna muka duba fannoni daban-daban maza sun fi yawa kuma mata sun fi maza yawa a ko ina kaji Bature ya ce if you educate a woman you educate a nation Balarabe ya ce al'ummu madrasa in a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'arati in ka gina uwa kaman gari ka gina gaba daya ba mutum guda ka gina ba saboda yau an samu manya-manyan malumma ga ilimi ga koyarwa to amma irin tarbiyyar da suke son ƴaƴansu su samu wasu samu wannan tarbiyya ba haramun bane a addinin musulunci saboda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam nana Khadija labarinta ba abu ne wanda yake ya buye muna ba shine zamu ce game da matan Abdullah ibn Mas'ud tana cikin mata masu arziki wanda in lokacin zakka ya kai Abdullah ibn Mas'ud na shiga cikin gerin mazan da ke karban zakka a wurin matan shi sa'annan akwai matan da ake ce ma Ummu Sharif mace ne da ke abinci tana sayarwa akwai wanda ake ce ma Ummu Mubashir Ummu Mubashir ga aikin noma take yi da kiwon dabbobi har annabi na kan shiga gonanta ya samu diyoyin itace in muka duba Asma bint Abubakar ita ma aikin noma take yi haka matan suke akwai wanda ke aikin tela har ta yi ma annabi dunki ɗan bangaren ilimi kuma ne ga nana Aisha da ilimin mace bai da amfani ne da yau addinin mu kusan rabe shi da ya shafi to amma hadisai da yawa daga nana Aisha aka karbo shi
taje Hafiza mace da aka sake ta tana da ƴaƴa da kuma mace da mai gida ya mutu ya bar ta da ɗa ko ƴaƴa kuma ita ta ɗauki nauyin ƴaƴa babban aiki ne to kin ga dole mace za ta tashi ko tana so ko ba ta so ta nema ta ba yaran nan saboda tana nema ta rufa ma kanta asiri saboda wasu ƴaƴan ba su da fahimta ko ya kai ba za su gane ba to kin ga da yaro ya je shiga wani hali saboda ka kare mutunci is very difficult ka zama single mother ko kuma a widow da ɗa kuma ba wai baban ƴaƴan ba shi da ƴan uwa ba amma su ba su da niyya su taimaka da yawa za ki gani abinda suke nema gadin ka kawai suke bukata so ba za su kula da ƴaƴan ba sai an samu masu tsoron Allah masu imani shine zaki gani sun sa maka hannu su ce okay to za su kira ah wani yana makaranta fa ya butun kudin makaranta ya akai koda da gado akai kamata amma sai ki ga yanzu zumuncin nan ya kare Kana a ranar 13 ga watan Yuli na wannan shekara na 2022 ne shirin ya karkata kan wata kungiya a Niger Girma dake cin muriyar tallafin al'ummar kasar Amurka wato USAID wacce ta samar da cibiyar horar da ma'aurata wanda suka yi walakabi da makarantar ma'aurata. Malama Hadiza ta fara da bayani a game da ita wannan makaranta.
Tana da bangaren projen ta girma burinta da kyautata ma al'umma masu karamin hali. Kuma ita USAID bangaren projen girma cikin tsarin aikin ta sai ta kirkiro wani aiki na bangaren makarantar ma'aurata gidan iyali mai shukuwa. Shi dai wannan gidan iyali mai shukuwa gida ne wanda kowa ya sani inda da kwarin ciki akwai walwala ba matsala ba tashin hankali tsakanin ma'aurata. Makarantun ne wanda USAID da bangaren projen ta girma ta kirkira a cikin garuruka. Da farin ta dauki garuruka aka kuma bi aka waye ma mutane kai da san menene muhimmancin wannan makarantar ma'aurata. Sai aka dauki mushani aka ba su horo bisa yanda ake gyara zamantakewa. Za a gyara shawara tsakanin miji da mata dan a magance matsaloli tunda an gano akwai karancin shawara tsakanin ma'aurata. An ba su horo bisa abin da ya shafi kiwon lafiya ce maka. An ba su horo bisa yanda za su yi tattalin arzikin su. An ba su horo bisa jagoranci mu a matsayin mu ma'aurata wani tallafi ya kamata mu kawo a garin mu. An ba su horo kuma bisa tsarin iyali a gargajiyance wanda ita projet Seres ta kirkiro. Tsari ne wanda ba sai ka je likita ba. Bamu ce ne likita bai yi ba amma shi a gargajiyance ne shi ma akwai fasahohi wanda aka koya musu su koya mutane a yi tsarin iyali.
Makarantun sun shafi gundumar magariya da ma na mata mai inda yanzu haka abin ya bunƙasa fiye da yadda aka fara shi tun farko.
Da warin dai da muka fara a cikin gari 44 muka fara. Yanzu alhamdulillah muna da gari 577 wanda a ja a gundumar magariya da Dungas muke da wannan makarantun ne. Kuma duk garurukan nan suna da mushani. Kuma kowane mushani a cikin makarantun nan suna da lakwaloli da muka buɗe ba kaman kishiyoyin lakwaloli da muke da a'a.
Malam Hamza na daga cikin malamai masu ba da horo a makarantar ma'aurata ya ce lallai sai miji da matarsa suke ɗauka.
Rumfuna ne muka ware dan makarantar ba ma ɗaukan namiji daban gwabro misali kuma ba ma ɗaukan mata gwabruwa sai mun samu namiji da matar shi sannan mu zo mu zammar da su a wannan rumfa mi wannan tattaunawa tare da su akan zamantakewa yadda Allah da Annabi suka shimfiɗa. Gaskiya alhamdulillah sai mu ce Allah ya saka wa Usman dan Hadiza da suka yi haka dan ba karamai jan hankalin mutane ba suka yi. Dan abin hikimar anan abinda mutum zai duba inda namiji kadai aka dauko aka bashi labarin yanda mace za ta yi mishi a wajen zamantakewa ta aure in ya gaya wa matar kamar yana so ne dai ta kyautata masa wanda kuma in matar kadai aka kawo aka bata darussa idan ta gaya wa mijin yadda shari'a ta ginda ai gani zai yi kamar ta dora masa wani dauki sai aka ce a hada su kowa a gaya mishi ji maganar ba tashi bace ba tata bace ba tawa bace magana ce daga Allah subhanahu wataala da manzon shi kusan ma a yanzu sai mu ce ma ba mu da matsala tunda duk wanda ya samu labari kafin zawa kai shi kowa ko kowa yake a shigo da shi cikin wannan makaranta.
Malama Aisha Haruna wadda ta fito daga garin Dingas tana ɗaya daga cikin wadda ta samu wannan horo na makarantar ma'aurata. Ta kuma ce ta ga sauyi sosai a cikin rayuwarta ta aure tare da iyalanta da mijinta da kuma kishiyarta.
Gaskiya wannan makaranta lokacin da bamu santa ba nan gaba ma hayawara tare da madam ba ma zama lahiya da mu da ƴaƴanmu. Amma da gaskiya abin ya yi amfani an samu ci gaba muna shawara tare da mazajenmu tattalin arzikinmu kula da lafiyar yaranmu ina da soba da ko lahiya barta lokacin da mai gaban makarantar wannan baka kula ba da mutum ko aikin wannan sai dai kawai ka bar mutum yayi amma yanzu idan ka shiga gidanmu baka sai wannan ita ce mai baki wannan ita ce mara baki ko mun mu a daya.
Isararo anan za mu ja labulan shirin ciwon ƴamuci a wannan mako amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani shirin. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
A gaida Aisha Mu'azu. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru.
Don fara sai da nuna wannan makon ne da jaridar Mitasiyo ta kasar da Hudu Kamaru Allah ta rubuta mana cewar yanda ake raɗe-raɗin wanda zai yi gaji kujerar shugaban kasar da Hudu Kamaru a fadin kasar ta shugaba Paul Biya wai dan sa ne mai suna Frank Biya amma ɗan bangaren masu amfani da harshen English din kasar da Hudu Kamaru sun ce dole ne dan asalin wannan bangaren nasu shine ya kamata ya karbi wannan kujerar ta shugaba Paul Biya idan lokaci yayi. Jaridar Economic Quotidian kuma cewa ta yi rikicin Russia da Ukraine ya kawo matsaloli a kasashen nahiyar Afirka kan matsalolin tsadar rayuwa da kuma yanda farashin kayayyakin masarufi suka yi tashin gauran zabi amma gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta umarci babban banki na tsakiyar nahiyar Afirka ta tsakiya biya da su kokari na tallafawa manoma makiyaya da kuma ɗan kasuwa domin samun sauƙin rayuwa a faɗin ƙasar ta Kamaru. Jaridar The Guardian Post kuma ta ƙasar Kamaru godiya ta yi wa shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Paul Biya wajen kokari da yake mutuka gaya na gyara birane da ƙauyuka da ma karkara domin ganin cewa ya bar baya mai inganci da kuma yadda al'umman ƙasar Jamhuriyar Kamaru za su yi alfahari da shi ko su yi masa madalla bayan ya bar mulki a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Ekohusan ce kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi ministan lafiya na kasar Kamaru Mustamal Damalashi yana kokari na ganin cewa ya tantance likitoci masu nagarta a faɗin kasar ya kuma tsince Baragurbi wanda su na hoge ne a cikin gudanar da ayyuka da suke yi musamman ta bangaren lafiya a kasar. Ya ce dole ne kafin wani lokaci aka cewa kasar Kamaru tana da likitoci nagari da kuma nagarta a faɗin kasar baki ɗaya. Sai kuma jaridan Zeration kuma ta yaba hukumar sufuri na kasar Jamhuriyar Kamaru wanda suka fara aiki da waɗansu na'ura na zamani wajen biyan haraji na kan hanyoyi. Na'urar da ita ce take buɗe wa al'umma hanya ko direbobi idan sun zuba mata kuɗin da ta tambaya, idan kuma baka biya ba wannan na'urar ba za ta ba wa direba masu tuka motoci hanyoyi domin wucewa ba. Ya zire waɗannan na'urar sun fara aiki a faɗin kasar Kamaru baki ɗaya. Sun yi haka ne ba don komai ba, domin daƙile cin hanci da karɓar rashawa da kuma annu da hana da kuɗaɗen gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Le Messager ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru, an da ita kuma sharhi ta yi kan yadda shugaban ƙasar Kamaru Musa Biya ya umarci da a sako tsohon ministan ruwa da ƙarfin wutar lantarki na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Atangana Kuna bayan ya kwashe shekaru shida a gidan gyara halin ka, yayin da ake zargin sa da abinda take akan waɗansu makudan kuɗaɗe. Tsohon ministan da ya arce ne kuma aka kamo shi a birnin Bauchi kasar tarayyar Najeriya, aka dawo da shi kasar ta Kamaru kuma ya ci gaba da zama a gidan yari. Amma hali yanzu dai ya biya kuɗaɗen da ake bin sa, shine shugaba Biya ya ce a sake shi ya je ya zauna da iyalansa a garin su. Ba ma awal garba wajen Amurka daga kasar Kamaru.
Adeda Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
To baban Allah a takaice, rahotannin karancin abinci da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a jiya Talata akan Somalia ya nuna an dan samu raguwar yunwa a kasar dangane da matakin martani da kungiyoyin jin kai da na yankin suka kai. Duk da cewa ba ayyana barkewar yunwa a hukumance a Somalia ba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har yanzu kasar tana kan hadari. Mai magana da yawun ofishin shirya ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya James Lucky ya ce ba a magance ainihin matsalar da ake fama da ita ba. Ya yi gargadi cewa har yau yunwa na kasancewa da zama babbar barazana. Mutane da ake zaton ka iya fuskantar yunwa za su karu ainun daga 214,000 zuwa 727,000. A jiya Talata, masu shigar da ƙara a Amurka sun sanar da tuhume-tuhume akan wasu 'yan ƙasar Rasha biyar da Amurkawa biyu da ake zargi da gudanar da wata hanyar sadarwa don samun wasu muhimman fasahohi da harsashai na Amurka ga sojojin Rasha. Ana zargin wannan hanyar sadarwa da ake kira sarniya da sayi da kuma aika kayan fasahohin soja na miliyoyin dala daga Amurka zuwa Rasha tun akalla shekarar 2017, a cewar wata takarda mai shafi 16 da ke zarginsu da aikata laifi wanda aka bayyana a jiya Talata.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 agogon GMT da Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.